ونستعجي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. بركم دو أن مريتين الحميس ترى جوة رمضان أشي ترى تدو إيدة تريد كود أربعين لبقي هجرة من زعن الله صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة ومدينة وندي دي دي دا أشرين دا شدة جوة بيو أشي ترى تدو بي دا أشرين دا شدة ميلادية daga masallacin Uthman ibn Affan wanda ke Useto, wato masallacin Banex Plaza a cikin birnin Abuja. Yau insha Allah za mu yi darasi na tara. Kafin mu fara karatu, muna da tambayoyi. Me tambaya yake? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam aiki ne ya kawo ni garin nan, ina a matsayin bako. Idan na yi wata ɗaya a nan, sai na koma garina na yi wata ɗaya. To, a tsakani da Allah ina aiwatar da ƙasaru. Idan ina nan, amma idan na koma asalin garina, ina cika sallah. Sai abokanai aikina suke yi min kallon kamar ɗan son cin banza a addini. Sai ce, wallahi malam, wannan kalmar tana damuna. Babu zancen cin banza a addini, Allah ne ya sauƙaƙa maka, kuma Allah yana so in yi sauƙi abu sauƙinsa, kamar yadda kuma in bai yi sauƙi ba ka yi yadda ya ce. Da haka idan kana garin da kake bakunta za ka yi ƙasaru, in ka koma garinka za ka cika sallah. Wannan kuma shi ne abin da ya fi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin tafiya yana baƙunta kuma yana cika sallah ba, kamar yadda bai taɓa yin tafiya yana baƙunta kuma yana azumi ba. Amma yakan ga sahabbansa wani lokaci an yi tafiya kuma suna cika sallah, ba ya hana su. Wani ya yi tafiya kuma yana azumi, Manzo Allah yana gani kuma ba ya hana, amma fa shi ba ya yi. Nana Aisha ta ce, mun yi tafiya da Annabi ina cika sallah, shi kuma yana ƙasaru. Bai mun faɗa ba, bai hana ni ba, amma shi fa bai ba. Saboda ka'idar inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, ko kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu, a wata ruwaya. Allah yana son in yi maka sauƙi ka bi sauƙin, kamar yadda kuma baya son ka saba masa. Da haka ba wani magana cin banza a addini, sauƙi ne na Allah. Mai takarda ta gaba ya ce, assalamu alaikum. Allah ya saka wa malam da aljanna, amin. Allah ya saka mana baki ɗaya. Ya ce, zan iya yin sujudul qabli a gurin sujudul ba'di? Idan aka ce sujjada qabli, ma'ana wacce ake yin ta ƙarshen tahiyya, kan a ce assalamu alaikum. Ita kuma ba'di, wacce ake yin ta bayan an ce assalamu alaikum. Kuma dukkanin sujjadar guda biyun rakkanuwa ke jawo su a sallah. Sai dai ita qabli, idan mutum ya yi ragi, to ita ake so ya yi. Ba'di kuma in ya yi daɗi, ita ake so ya yi. To, abin da shi ɗan uwa yake tambaya, a wajen yin ƙabali sai kai ba'adi ta yi, ko a wajen yin ba'adi sai kai ƙabali ta yi? Eh, ta yi. Da haka ba laifi ba ne, domin wani zai manta ita kanta ƙabalin da zai yi ta, ya ma manta da ita, sai kuma ya sallame sallah sannan ya tuna. To, sai ba'adi a madadinsa, a madadin ƙabali in an yi ba'adi ta yi, a madadin ba'adi in an yi ƙabali ta yi. Ita kada ta gaba ya ce, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya ƙara wa malam lafiya, amin. Allah ya kare mu baki ɗaya. Ya ce, tambaya ta a nan ita ce, mun kasance muna sallar la'asar tare da liman, mun yi raka'a huɗu daidai, bai tsaya ba. Bai tsaya ba sai da ya yi raka'a ta biyar, amma mu kuma ba mu bi shi ba. Sakamakon mun tabbatar ya gama, yaya sallar mu take? sallar ku tayi daidai. Idan liman ya wuce adadin raka'o'in sallah, a madadin sallah mai raka'a biyu sai ya tafi zai yi ta uku, to ma mu za su tunatar da shi. Idan ya dawo ya zauna falillahi alhamdu, idan bai dawo ya zauna ba, ba za su bi shi ba, su sai su zauna su jira sai ya gama ƙare-ƙarensa, ya dawo ya yi sallama, sai su yi sallama da shi. Shi ƙarin nasa rafkanuwa ce, da haka ƙarin ba zai ɓata masa sallah ba, tunda ba a sani yake yi ba. Amma ku da kuka tabbatar da sallah ta cika, in kuka kuskura kuka bi shi kuka ƙara, to ku ta ku sallah ta ɓaci. Da haka za ku jira shi ne har ya gama sallah ya dawo, ko ya gama ƙare-ƙaren nasa ya dawo, kuna nan zaune kuna jiransa. In ya ce assalamu alaikum, sai ku ce assalamu alaikum. To sannan sai ku faɗakar da shi cewa sallan nan fa taka ta wuce adadin da ake buƙata, kaji. To idan ya fahimta ya gamsu, zai dawo ya yi sujjadar rakkanuwa. To kuma wannan sujjadar rakkanuwa kuma dole sai kun bi shi, tunda kun riga kun shiga ƙarƙashin ikonsa. Abinda malamin fiqh suke cewa kurkukul liman, da haka liman ya kulle da ku, dole duk abin da ya haushi ya hau. Mai sakar da ta gaba ya ce assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam, menene hukuncin yin addu'a a cikin sallah lokacin da liman ya karanta ayar azaba ko rahama a cikin sallah? Sannan malam, idan ba kyau, ina buƙatar bayani. To a sallar nafila ta dare, Annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya karanta ayar rahama sai ya tsaya ya roƙi rahama, duk lokacin da ya karanta ayar azaba sai ya nemi tsari. A sallar dare ake wannan, ba a sallar rana ba, kuma nafila ba farilla ba. Ina fata an gane. Da haka ba maganar ba kyau, akwai kyau, amma a sallar dare. An gane ko? Ita ka da ta gaba ya ce assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana mai albarka, amin. Allah ya kare mu baki ɗaya. Ya ce tambaya ta ita ce, menene hukuncin mutumin da ya yi amai kuma yana azumi? To shi amai ga mai azumi ɗayan biyu ne, ko ya zama kai ka jawo shi, ko kuma shi ya fi ƙarfinka. Kuma jawo amai ya danganta, mutum ya san cewa idan ya shaƙi warin wani abu zuciyarsa tana tashi, sai kai kansa wajen da abin yake har warin ya shiga hancinsa har ya motsa masa amai, to wannan daidai yake da yaron da ya sa hannu ya ƙaƙaro amai. To idan kai irin amai ta wannan sanadiyar, akwai ramuwar azumi ɗaya a kanka, sai ka rama. Amma idan haka kawai kana zaune sai zuciyarka take tashi har ka kai ga yin amai, to babu komai a kanka, sai ka je ka kuskura bakinka, azuminka ya yi. Shine hadisin Abu Dauda, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man zara'ahu al-qai'u falaysa alayhi qada', wa man ittaqa'a falyaqdi. Wanda amai ya rinjaye shi, to babu ramuwa a kansa, amma wanda shine ya ƙaƙaro aman da kansa, to sai ya rama azumi guda ɗaya. Ya tambaya ta gaba ya ce, ya Sheikh, Allah ya ji kan magabatanmu, amin. Malam, tambaya game da zakka. Malam, kuɗi ne za a fitar da zakka, dole sai kuɗin da ya kai shekara za a cirewa zakka, ko da ba juya su ake yi ba bayan sun shekara? Ko kuma mutum zai haɗa kuɗaɗen da yake da su gabaki ɗaya har wanda ba su shekara ba, sannan gold da aka siya domin ado ba kasuwanci ba, shi ma ana cire masa zakka? To da farko, kuɗin da za a fitar musu da zakka dole sai sun kai shekara. In dai kuɗi ne ba a yi musu zakka, sai sun kai ne shekara. Da na ce dole, ana nufin zakkar da shari'a ta wajabta maka. Idan mutum ya ga dama, ya ga yana son ya taimaki talakawa, ya yi alheri, to ko kuɗinsa ba su kai shekara ba, zai iya musu zakka. Ibadar azumi da ibadar sallah da ibadar aikin haji da zakka duk suna da lokaci. amma ukun can na farko ba a yin su sai lokacin su yayi kaulan wahidan in kai su lokacin su be ba basu ba sallah in kai ta lokacin ta be ba bata yi ba azumi in kai shi lokacin sa be ba be ba aikin haji in kai shi lokacin sa be ba be ba amma zakati kadai malamai suka ce ana iya yin ta lokacin ta be ba kuma kai zaka iya samun talakawa suna cikin bukata ana yunwa ko wani mara lafiya ba shi da kudin magani to kai kuma zaka yi zakka amma lokacin zakkar ka be ba to sai kake ganin bari ka diba a kudin zakka ka bashi malamai suka ce in kai haka yayi kawai idan lokacin zakkar ka yayi sai ka lissafa sai ka cire wancan abin da ka bashi daga cikin zakkar kaga an yi zakka lokacin ta be ba amma ta yi saboda me saboda larura kuma saboda ita daman zakkar me ya manufar yin ta dan a taimaka wa talakawa to yanzu ga wani yana cikin bukata yana neman taimakon sai ka ce bari a bari sai wata ya cika to in ya cika kuma sai me ana guzurin yunwa ne ka ce na aje maka sai kudi watan ya cika ya zo ya karba shi me amfanin haka to da haka dai ita zakka tare da cewa shari'a ta ce sai shita shekara din ta kudi ce amma ana iya yin ta kafin shekarar ta cika in akwai larura sannan sai yace ko da ba a juya kudin ana yi musu zakka eh shi yasa manzo Allah yake duk wanda aka bashi kudin maraya ya aje masa to yayi kokari ya rinka juya masa domin idan baya juya kudin zakka tana zuwa tana diba to kaga kudin suna raguwa ya zama kamar kai masa mugunta kenan da haka kudi din sun isa zakka ko kana juya su ko baka juya su in dai lokacin su yayi sai an fitar musu da zakka ba ruwan shari'a da cewa baka juyawa da baka juya wannan kai ta shafa to sannan sai magana gold na ado magana mafi inganci duk da akwai sabani tsakanin malamai shine har gold din ado ana yin zakka saboda dalilai guda biyu dalili na farko ayat qur'ani wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa buhurhum hadha ma kanastum li anfusikum فذوقوا ما كنتم تكنزون الله يكتب دون ذلك كي أجي زيناري دا أزرفا باسا مسو زكا وأي مسو البشر أزابا ميرا قديسا نحن نرمسو رأسنا دا أنرك والتن أنرك أزرفا أما يدشي فممن جغرا أزو أرن أقونا كدشي كما ملائكو سنا جوا ونن شيني أبن دا كبوي نكو دنكا تن تن أزابا أبن دا كأجي وكنك أدونيا وكاغا ونن زينارا دا أزرفا a dunkule Allah bai ce na addo ko ba na ado ba duk zinare duk azurfa ya shiga to sannan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin Bilal yayi wa mata huduba a hudubar idi ne to da yazo sahun mata sai ce tasaddaqna fa inni uritu kunna akthar ahli an-nar kurin da yawan sadaka an nuna mun ku ku ne mafi yawan yan wuta to tun daga nan Bilal yace ta kama ba a gama huduba ba mata suka rinka cire zobunan su na zinare da sarƙoƙin su da munduwar su suna jefawa a rigar Bilal shi kuma yayi haka yana ta tarawa to akwai matar Abdullahi dan Mas'ud Zainab ita tana da gwalagwale a gida da yawa na kwalliya tana zuwa kawai sai ta fito da su da ta fito da su ta fara tarawa tana aunawa sai mijinta Abdullahi dan Mas'ud yake tambaye ta me zaki su tace annabi ne yace mu fitar da zakka domin mu ne mafi yawan kan wuta to shine sai yace to ayya zaki kai waje kuma gida yana bukata ki bani mana sai tace a aya zan baka kai ne mai gida sai yace eh mana sai tace to bari je in tambayo annabi to shine tazo ta ga yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan fitar da zakkar gwalagwalaina amma mai gidan yace shi za a bawa ya halatan bashi annabi yace je ki bashi to kaga wannan zinaran da tazo zaka fitarwa da zakka zinaran ado ne naka ne na gida ba business take da shi ba da haka malamai suka ce wannan ya nuna ana yi wa zinare har na kwalliya zakka shine kadai daga cikin kadarorin da ba na juyawa kasuwanci ba ake wa zakka amma sauran duk kadarori sai in ana juya su ana kasuwanci da su ne ake musu zakka amma zinare da azurfa su ba sai haka ba ya takarda ta gaba takardarsa guda biyu ce ya cika ta farko ya tafi shafi na biyu yace assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam, ina yi maka fatan alkhairi tare da fatan ka sha ruwa lafiya. Alhamdulillah. Yace Allah ya amsa ibadunmu baki daya, amin. Yace malam, ina tambaya ne game da tafsirin wannan aya wacce a cikin bayanai da malam yayi yayi magana ne game da yaki, inda malam yayi magana ko yayi bayanin cewar ba a yaudara a cikin yaki. To abin da yasa yake mun rudani shine hadisin Jabir bin Abdullah, wanda yake cewa al-harbu kud'a, ma'ana yaki dan yaudara ne. Tambayar tawa shine, shin akwai cin karo tsakanin ayar da kuma hadisin? Fatan Allah ya kara maka tauhidi da ya tsawaita maka rayuwa, ya kara maka albarka. Sai ya faɗi sunansa daga ɗalibi wani wani. To abu guda biyu suka faru a nan. Na farko, ba aya ba ce ta ce kar a yaudara a yaki. An gane ko? Ita aya ta faɗi ƙa'ida ne, idan ba a yi maka ba kar ka yi, kenan in an markari fa in qataluhum faqatuluhum kadhalika jazaul kafirin wa la tuqatiluhum inda al-masjidil harami hatta yuqatilukum fi fa man yatada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma tada alaykum. Kaga duk aya tana magana ne akan me? Akan in an maka karama, in za karama, karama gurgurdan yadda aka yi maka. To a hadisi ne muka kawo, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya tura sojoji zuwa yaki yana gaya musu sharuɗa. Hadisin Yazid, wanda shi kuma hadisin Ibn Kathir ya kawo shi ne ƙarƙashin faɗin Allah, wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu, kar ku ta'addanci. To shi ne malamai suka kawo wannan hadisin kan cewa ga abin da ake nufi da ta'addanci a yaki, daga ciki banda warware alƙawari. Idan aka yi yarjejeniya tsakanin mayaƙa, to dole ne kowa ya cika wa kowa. Su musulmi ba a yadda ba su saɓa wannan alƙawarin, sai dai in su maƙiyan ne abokan faɗin su ma suka saɓa. Shi ne Allah ya ce famastaqamu lakum fastaqimu lahum, matuƙar sun tsayar muku da alƙawari su ma ku tsayar musu. To amma idan musulmi suka tabbatar ta hanyar dalilai da hujjoji, maƙiya za su warware alƙawari, to su ma suna da damar su warware. Wa imma takafanna min qaumin khiyanatan fambis ilayhim ala sawa, ubangiji yace in kana tsoron wasu za su yaudare ka, to kai ma warware alƙawarin su, karka cika musu. To sai mu dawo hadisin, shi hadisin Yazid daga ciki annabi yana cewa wala tagadiru kawfi yaudara. To amma mu ne da Hausa muke fassarawa yaudara. Sannan wannan hadisin da ka kawo na Jabir shi ma sai a ce alharbu khud'a, yaki dan yaudara ne, ba haka bane ba. Kalmar khud'a malamai ba sa fassara ta da yaudara, suna fassara ta ne da dabaru, yaki dan dabara ne. Amma mu a Hausa sai mu ce dan yaudara ne. Alharbu khud'a, yaki dan dabara ne, shi yafi dacewa da fassara. Domin duk in ka koma malaman sharhi abinda suke cewa alhila, hila shine dabara, ba ka nuna ƙarfinka a yaƙi. In za ka kai hari nan, kar ka nuna inda za ka bi, sai ka nuna wani waje za ka bi. Wannan manzo Allah yana wannan strategy ɗin a yaƙi. To amma yaudara kuma shi ne ku yi alƙawari ka saɓa. To manzo Allah ya hana yaudara, amma ya yarda da dabarun yaƙi. Kar ka fito ka faɗi tsantsan gaskiyarka a yaƙi, ba a faɗa. Idan sojojinka dubu ne, sai ka ce sojojinka miliyan ne, dan ka tsorata makiya. Wannan shi ne abin da ake nufi da yaƙi ɗan dabara. Amma kuma ba a yaudara, ko a yaƙi musulunci bai yarda da yaudara ba. To fassarar tamu ta Hausa ita ta jefa ka a cikin ruɗanin. Can an ce yaƙi ɗan yaudara ne, nan kuma an ce kar a yaudara. Da sai ka ɗauka kamar can an hana, nan kuma an ce a yi, kaga an samu cin karo. A'a, yaƙi ɗan dabara ne. Kai har gwandama ka ce yaƙi ɗan zambo ne, ma'ana ɗan zambata ne. Mutum yayi tsammanin ba za ka yi abu ba kuma sai ka yi, ka zambace shi. To wannan shi ne da aka babu cin karo tsakanin hadisan guda biyu. Allah ya sa mu dace. A darasinmu na jiya mun jike da ƙarshen aya ta 214. Fadin Allah maɗaukakin ta 13. Fadin Allah subhanahu wa ta'ala, kana an-nasu ummatan wahida har zuwa ƙarshe. Da haka yau zamu tashi farkon aya ta 214. Fadin Allah madaukakin sarki am hasibtum an tadkhulul janna. Me Allah yake?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
الله يشي أم حسبتم للي كن يطمعي أم أنا ما نتشيني بل ما نتبت يد الأمر يكي شيني يد أكفلا domin am a larabci tana zuwa da ma'anar ko kuma tana zuwa da ma'anar tabbas. An gane ko? To da haka anan da ma'anar tabbas fa zo daidai da fadin Allah madaukakin sarki am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl bimana bal turiduna am tahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bimana bal yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum da haka am bima'ana bal. Da haka Ubangiji yake am hasibtum lalle ku musulmai kun yi tsammanin an tadkhulul jannata cewa wai za ku shiga aljanna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum alhalin fatankwacin abin da ya samu wadanda suka gabace ku bai zo muku ba. To in wannan shine abin da kuke tsammani to ku daina, ba haka bane ba. Lalle ba yadda za a shiga aljanna sai ka gamu da kalubale. Ko da kai musulmi ne, daman ana maganar musulmin, daman wanda ba musulmi ba bai ma kama hanyar shiga aljanna ba. To ko shi musulmin da yake ganin ya kama hanyar ta fuskar imani da yin abin da shari'a ta ce da gujewa wanda ta hana, to fa duk da haka kuma ba za ka je ka shiga aljanna salin alim ba sai ka gamu da kalubale. Kuma kalubalen irin na waɗanda suka gabace ka. Sau da yawa abin da muke karantawa a tarihin annabawa da tarihin sahabbai sai zuciyarmu ta rinƙariya mana kamar ai ya riga ya wuce, ai ba zai sake maimaituwa ba, a'a sai ya maimaitu, ko da ba 100 bisa 100 ba, amma kai ma sai an maka taka irin jarabawar kamar da su ma aka yi musu tasu irin jarabawar. Da haka alƙawarin Allah ne ba wanda zai ce ya yi imani kuma shi ke nan sai a zara masa ido kuma kawai sai ya mutu ya dai shiga aljanna. Allah bai yi wani alƙawarin ba. Domin in an bar mutane a haka, to ba za a gane mai imanin gaskiya da mai imanin jabu ba. Jarabawa ita take tantance imanin wane na gaskiya ne, imanin wane kuma na jabu ne. Imanin wane iya a baki yake, imanin wane kuma ya kai har zuci. Yaza Allah yake alif lam mim ahsiban nasu an yutaraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna alkadhibin. Ubangiji yake tsammanin mutane wai kawai dan sun ce sun yi imani shikenan sai mu basu su mutu zo shiga aljanna, ba za mu yi haka ba. Ubangiji madaukakin sarki yace ay yaqulu amanna hum la yusallu wa laqad fatanna alladhina min qablihim, hakika mun jarabci waɗanda suka gabace ku da suka ce imani sai sun yi imani sai da aka yi musu jarabawa. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, har sai da Allah ya bayyana sakamakon gaskiyar aka ga masu imanin gaske, ma sakamakon jarabawar aka ga masu imanin gaske. Wala ya'lamanna al-kadhibin, kuma aka gane masu imanin ƙarya. Domin shi mumini da munafiki ba ka bambance su sai ta hanyar jarabawa. Jarabawa ce kawai take nuna maka wannan munafiki ne, abin da ya faɗa da baki ƙarya yake bai kai zuciyarsa ba. Wannan kuma mai imanin gaske ne, abin da ya faɗa baki har zuci. To da haka wannan alƙawarin Allah ne. Ubangiji madaukakin sarki yace walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum alhalik tukunna, abin da ya samu wanda ya gabace ku bai zo ya same ku ba. Kalmar lamma a larabci tana daga cikin jawazin harufan da suke wa fi'ili mudari'i jazma, kuma ita lamma korewa take yi, ma'ana abu bai faru ba. To amma ba tana nufin har abada ba zai faru ba, yanzu dai da ake maganar bai faru ba, amma ta yiwu nan an jima ya faru. Shine qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu wa lamma ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم متى نكوى سنو سن مسلمتا أرانا دسك كرب كلمة شهادة سيسك سوى موفا مؤمنين من إيمان إن شاء الله جاء قرنك سوى قودة مسلمين سبو دمين ولما يدخل الإيمان في قلوبكم دومين ينزد أكي مغانا إيمان بيشغ زوجي أفوا أما ننغبزي إيشغا إذا كنت كداجي كنت تغبد أيوك أنا الخير وذلك أبنجي سبحانه وتعالى yana ga mana a yanzu lokacin da aka saukar da wannan aya ake magana da sahabbai jarabawoyi ba su same su ba amma su shirya jarabawa za ta zo an gane ko kuma jarabawa wace irin ta wadda suka shude gabanin su irin jarabawar da ta safa annabi Musa da sahabbansa irin jarabawar da ta shafi annabi Ibrahim da sahabbansa irin wacce ta shafi annabi Yusuf da ƴan uwansa irin wannan jarabawoyin dinna annabawa sai sun yi ta samu wata jarabawa idan aka jarabce ka da ita sai kaga tayi kama da irin wacce ta faru ga annabuwa ne ko tayi kama da irin abin da ta faru da sahabiwa ne kuma haka Allah ya faɗa zai ta maimaita jarabawa ubangiji subhanahu wataala kamar mun tambaye shi wadanne irin jarabawa yayi musu sai yace masadhumul ba'sa lalle musibu sun yi ta samun su kalmar al-ba'sa malamai suka ce shine talauci an yi jarabawa ta talauci a baya bakin talauci ma kuwa shine Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas sai daga cikin tabi'a suka ce al-ba'sa bi ma'ana al-faqr Allah ya jarabci al'ummar da suka gabata shi da talauci bari mu dauki kaman misali zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi talauci iri daban-daban an yi yunwa tawin wata iri daban-daban sahabbai sun mutu da yawa a yunwa iri daban-daban Nana Aisha take bada labari tace mu matan Annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci muka yi wata uku ba mu dora tukunya a gidansa ba wata uku aka ce to da me kuke rayuwa tace da baki biyu bakin ruwa da bakin dabino tace wani lokaci da maka saboda talauci da yunwa da fara ba za mu ci shi kamar yadda ku kuke ci ba mu kauna dabino mu saune mu hade ba mu haka saboda in ka cinye shi yanzu to kuma an jima me za ka yi tace kawai idan muka ji yunwa sai mu sa dabi nan a baki kamar alawa mu tsotse shi mu tsotse shi mu ji zaki sai mu kora da ruwa sai mu fito da shi mu ajiye idan aka sake jin yunwa kuma sai a sake tsotsa sai a kora da ruwa an yi wannan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Nana Aisha tace mu matan Annabi mu tara dukan mu babu mai set din kaya iri guda cikakke irin yanzu zaka gani yanzu mace da dan fararta da rigarta da zaninta da maya tace duk cikin ruwa ne wannan wata zaka samu doguwar riga take da shi kawai amma ba ta da zanin daurawa wata zaka samu zanin ne da ita ba da rigar wata zaka samu tana da rigar da zanin amma ba ma yafin sawa shi yasa dole idan tafiya ta kama mace sai dai ta shiga makota ta yi aro shi yasa da za a je idi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ummu atiya ku shiga gida ku mata ku ce duk mata ma su fito sallar idi da suka je suka ce to annabi ya ce mu gaya muku ku fito sallar idi suka ce to ba mu da mayafin rufa ya za mu tawo idin haka sai suka dawo suka gaya annabi mata sun ce za su zo idi ka ce su zo amma kuma fa babu mayafin lullube jiki sai manzo Allah ya ce ku je duk wacce take da zani bi ta ba wa ƴar uwarta aro duk wacce take da zani bi ta ba wa ƴar uwarta aro lokacin da ake yi wa Madina ganuwa yakin ahzab kenan lokacin da ake haƙe Madina dan ai mata ganuwa an yi tsananin yunwa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ta kai suna daura dutsen nika a cikin su dan kar iska ta kayar da su bala'i ne bala'i kowa ya gamu da dan uwansa sai ce ya sai ce rabuna da abinci kwana kaza sai ya daga masa ciki sai ga dutse ne ya rike shi sai suka yi shawara suka ce to mu je mu nuna wa Annabi mana ko yayi mana addu'a ko a samu sauki suka zo suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yace wannan yace yau rabuna da abinci kwana kaza yau rabuna da abinci kwana kaza kowa sai ya daga ciki sai a ga dutse daya manzo Allah da ya daga ciki sai suka ga dutse biyu ne ma'ana shi na sa ninkin barinki ne akan nasu idan ka Allah subhanahu wataala ya jarraba mutanen farko da yunwa dan haka kuma za a jarraba taku da yunwa yunwa wani lokaci ba shugabanci ke kawo ta korshe shugabanci ba sau da dama idan ana magana jarrabawa wani hankalin sa sai ya tattare ta zuwa ga shugabanni tabbas ko a zamanin wani shugaba ne za a iya yunwa yunwar wani lokaci za ta iya yiwa fata ce ta shugabanni ta haifar da ita, wani lokaci kuma ba fatar su bace. Haka Allah ya ga dama zai jarumta bayansa, domin babu shugaban da ake yaba masa ta fuskar adalci in ka cire manzo Allah kamar Umar dan Khattab wajen kwatanta adalci da kwatanta gaskiya. Amma an yi gagarumar yunwa a zamanin Sayyidina Umar, yunwar da sai da ta kai kamar yadda malaman tarihi suke faɗa mutane suna cin mushe. Duk wani abu da ka san haramun ne cinsa a lokacin sai da malamai suka yi fatawar a ci alade, a ci mushen jaki, a ci mushen kare, saboda mutane in ba su shiga mutuwa za su yi babu abinci. Kai a wani ƙaulin malamai suka ce sai da ta kai ana yankar gawar da ba ta riƙe ba ana ci. Ibn Khaldun ya faɗi wannan a cikin tarihinsa, Hafiz Ibn Kathir ya faɗi wannan a cikin Al-Bidaya wan Nihaya. Yunwar da aka yi a zamanin Sayyidina Umar, sai da ta kai Sayyidina Umar ya yi kururuwa duk gwamnoninsa da suke duniya a kawo gudunmawa Madina. A rana ɗaya mutum 25,000 suka mutu saboda yunwa. Mutane suna tafiya suna yanke jiki suna faɗuwa, hankali ya tashi sosai tare da imanin Sayyidina Umar da kwatanta adalcinsa. Babu magana satan gwamnati a lokacin, babu sata, amma alƙawarin nan na Allah da cewa sai ya jarumta mutane da yunwa sai ya cika kayansa. Idan ga dama sai ya biyo ta hanyar bayin shugabanni su sace kuɗin don dai ya cika alƙawarinsa na sai ya jarumta mutane da yunwa. In ma shugabannin na gari ne ba za su yi ba sai ya yi aikinsa, domin alƙawarin Allah baya faduwa. Idan Allah ya tsara zai yi abu ba wanda isa ya hana shi, to alƙawarin Allah ne. Domin wani da wannan yunwar da za a yi imaninsa zai karu, sai ce ai daman mun karanta Qur'ani ya ce daman za a yi, to mun yarda, to kaga imaninsa ya karu. Wani kuma wannan yunwar da za a yi ita za ta sa ya ce kai wallahi ni na fasa ba zai yi ba, to kaga shikenan bai ci jarabawa ba ya faɗi. Da haka Ubangiji subhanahu wataala ya yi alƙawarin sai ya jarumta mutane da yunwa. Idan ana yunwa shugabanni su yi iya abin da suke iyawa su sassauta wa mutane, a kawo tallafi, a kawo taimako irin yadda Sayyidina Umar ya yi. To sannan Sayyidina Umar ya yi amfani da wani policy, domin a lokacin talakawa sun kai kuka shugaba ba za a yi kaza ba, ya ce da yawan abubuwan fa da ake yunwa ake fatara a kansu ku kuka jawo. Talakawa sun zo sun ce Sayyidina Umar ya yi price control, a ƙayyade farashi, ya ce ba zan yi ba, domin a zamanin Annabi ma in an yi yunwa an yi masa koken ya price control, ya ce ba ya yi, Allah shi yake juya kasuwa yadda ya ga dama. Sai Sayyidina Umar ya ba su shawara, ya ce ku ne kuka raja'a a kan nau'in abinci kaza, abinci kaza, abinci kaza, shi ya sa ya yi tsada, ku daina cinsa ku gani zai kare. Yanzu kamar ɗan Najeriya ne, duk yunwar ɗan Najeriya ai a kan shinkafa ne, da zai rabu da ita ya koma garin rogo za ta kare. Amma jira yake dole sai gwamnati ta tilasta, an buɗe boda, sai gwamnati ta yi kaza ta yi kaza. A'a, wani lokacin ku kuke sa abu ya yi tsada da kanku, in kuka so kuma ku za ku karya shi da kanku. Wannan shi ne policy ɗin da Sayyidina Umar ya amfani da shi, ya gaya wa mutane abu kaza da abu kaza da kuka nace wa ci ku daina cinsa ku gani zai karye. Kuma haka aka yi ta karye ɗin. To haka nan idan ka taho nan baya-baya muna jin labari a zamanin Saddauna an yi yunwoyi iri daban-daban. Akwai yunwa da ake ce da ita 'yar gusau, yunwa kwakudu ba, yunwa kaza. Malami na daga cikin malamai na da ne karatun allo a wajensa yake bani labari, ya ce lokacin da aka wannan yunwar ta zamanin Saddauna yana Kamaru yana karatun allo, ya ce ta kai suna ɗaukar ƙwarya, ƙwarya wannan da ka san ƙwarya, ya ce a je da ita injin nika a nika ta a zo a yi tuwon ƙwarya saboda bala'i. A lokacin ne ake bin ramin tururuwa a je a haƙa, hatsin da tururuwa ta ja abu a kwaso a zo a sarrafa. To shi ma da tafiya sai tafiya, a lokacin sai Allah ya kawo wa iyayenmu dabara, sai suka gano wasu abinciccika da yawa. A lokacin aka koyi cin tafasa, duk waɗannan ganyayyakin duk lokacin aka koye su, cin tafasa, cin yaɗiya, cin kaza, dole ce ta sa. To da haka dai alƙawari na yunwa Allah ya yi shi, ya yi shi akan mutane, ya yi shi a matsayin jarabawa akan mutane. Kaga ko su Saddauna ai suna daga cikin masu mulkin da ake yabawa a Najeriya, tun lokacin kai bai waye ba na a saci kuɗin gwamnati, sun kwatanta gwargwadon abin da suke iya kwatanta na adalci, amma dai dole a zamanin su sai da aka yi yunwa. Da haka wannan alƙawarin Allah ne, lalle Allah zai jarabci mutane da yunwa. Kuma yunwan nan wani lokaci za a jarabci mutane da ita a matsayin ƙasa duka, kowa ya san ana yi. Wani lokaci kuma Allah ba zai jarabci kowa ba, iyakai za a jaraba, kai kaɗai yunwa za ta dame ka, kai kaɗai ne in ka je kasuwa ba ka ciniki, kai kaɗai ne albashinka ba ya isarka, kai kaɗai ne kaza, to dai ka sani ko a jarabce ku duka ko a jarabce ka kai kadai daman Allah yayi alƙawarin sai yayi jarabawa ganin da masa ne in ya tashi yin jarabawa ya hada da kai da wasu ganin da masa ne ya ware ka subhanahu wataala kuma Allah ya gaya maka haka ne dan ka kwana da shirinka idan abin ya faru gare ka kar ya jijita ka kar ka dauka bakon al'amari ne daman Allah ya ce zai wannan yana daga cikin abin da mumini yake ci na jarabawa idan jarabawar ta bayyana sai ce to daman Allah ya ce zai da haka ni na yadda na karbi kaddara to sannan Allah subhanahu wataala yake wadarra kuma zamu jarabce ku da abdarra Abdullahi dan Abdul yake darra'u shine as-saqam tutittika tutittika alƙawarin Allah ne sai yayi ta jarraba mutane da tutittika wancan a jarabce shi da ciwon hanta wancan ciwon koda wancan ciwon zuciya wancan ciwon shanyewar jiki wancan kaza alƙawarin Allah ne sai ya jarabce ku da tutittika an gane ko sannan Ubangiji madaukakin sarki ce wa zulbu kuma sai mun jarabce su da firgici abinda zai firgita su ya tsorata su ya tayar musu da hankali to galibin abinda yake firgita dan adam ya tsoratar da shi ya tayar musu da hankali shine yaki to Allah yayi alƙawarin sai ya jarabce mutane da yaki ko mun adalci shugabannin ku ko annabawa ne suke shugabantar ku wannan alƙawarin Allah ba zai fasa shi ba shi yasa a zamanin annabawa an yi yaki yaki kuma ba za a daina ba haka za a ci gaba da yi har duniya ta tashi dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan duniya kusa tashi yaki zai yawaita duniya kai ba gaira ba dalili ai ta kashe mutane su rinka mutuwa in thousand dubunnai manzo Allah yace saboda fitintinin yaki da za su yawa a ƙarshen duniya za ka samu mutum ya buga bom ya kashe mutane su waɗanda suka yi kisan da za a tambaye su dan me kuka yi kisa ba dalili shi wanda aka kashe me kai aka kashe ka ba dalili alƙawarin Allah ne kawai saboda Allah bai yi duniya dan ta dawama ba da ta duk yadda zai kare ta sai ya karar da ita wasu a karar da su ta hanyar hadari wasu a karar da su ta hanyar tashin bom wasu a karar da su da yunwa wasu a karar da su da cututtuka kuma waɗannan sabubban Allah zai yi amfani da wasu daga cikin bayi su a ce ga wata kafa ta fesa wani guba dan mutane su kamu da cuta yin Allah ne ma'ana Allah ne yake so ya cimma burinsa ya aiwatar da aikinsa kuma yake amfani da wasu daga cikin bayinsa idan ne mu sani cewa waɗannan al'amura ba suna faruwa ba ne ba da sanin Allah ba balle ma da sanin sa walau sha rabbuka ma fa'alu fazarhum ma yaftarun inda Allah bai ga dama ba ba wani abu da zai faru a wannan duniya duk abin da kaga yana faruwa da ikon Allah ne kuma Allah duk abin da ka gani a duniya kayan sa ne yafi karfin yayi wani abu da tasarrufi ka ce masa danne idan yanzu Allah ya tsage kasa duk mutane suka fada suka mutu sai me kayan sa ne ba wanda ya ce masa danne mulkin da isar da Allah yake da shi akan duniya yafi mulki da isar da kake ji akan kudin aljihunka yanzu kai kudin da kake aljihunka in ka fito da su kana kashewa akwai wanda ya ce eh sai ci ma danne to Allah ya fi ka isa akan ka sama da isar da kake da shi akan kudin aljihunka haka idan ana gaya maka waɗannan abubuwa kawai ka sallama ka mi kauya idan ya saka ce Allah ka ba mu lafiya Allah ka kubutar da mu to da haka malami suka ce shin wannan jarabawoyi da Allah yake zai yi yayi su a zamanin manzo Allah ko shakka babu yayi kuma daga nan ma aka fara mun ba da misalai na yunwa sannan kuma da misalai na cututtuka a zamanin manzo Allah akwai cututtuka da yawa sai dai ba irin namu na yau ba amma su ma akwai cututtukan da suka yi ta kashe mutane har ma manzo Allah yake cewa wanda ya mutu da cuta iri kaza dan aljanna ne ciwon ciki da matsalolin sa tunda a lokacin ba na'ura ce da su da za su gano shin a cikin koda ce ta kamu hanta ce ta kamu menene ya kamu kawai dai ana cewa ciwon ciki manzo Allah yake masu cikin masu yin shahada akwai mutumin da ya mutu da ciwon ciki saboda ciwon ciki ba karamar azaba bace ba wani abu ya samu matsala a cikin dan adam har ya zama sanadiyar mutuwar sa wannan ba karamar azaba bace ba ciwo in na waje ne wanda ake ganin sa yafi sauki akan na ciki wanda ba a ganin sa to da haka ubangiji subhanahu wataala ya aiwatar da irin waɗannan azzilzalu girgiza sahabbai ku su sha wahala wannan ya faru a zamanin yakin ahzab shine Allah yake ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira iz ja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum wa idh zaqatil absar wa baghlaqatil qulub al hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika tabtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida daga wazilbilu ta faru. Hadisi ya tabbata sun sahih al-Bukhari daga Khabbab ibn al-Arad, Allah ya kara masa yadda. Khabbab yace kulna ya Rasulullah, da bala'i yayi bala'i, musiba tayi musiba a farkon musulunci, sai mu sahabbai muka hada kai muka zo muka samu annabi muka ce ya ma'aikin Allah, ala tad'u Allah lana, yanzu ba za ka roka mana Allah ya ba mu sauki ba. Faqala sai manzo Allah yace inna man kana qablakum, al'ummar da suka gabace ku duk jarabawar da za a yi muku ta fita ku sun ga bala'in da ku ba za ma ku ga irin sa ba. Kana ahduhum yudul minshara, yudul minshara alami tirati ra'si, za a kama mutum saboda yayi imani, a dauki zarto a dora a tsakiyar kansa. Fa yaklusu ila qadamaihi, zartan nan sai ya raba shi ya biyu har kafarsa saboda azaba ta makiya. Azalla ce la yafrihu zalika an dinihi, amma hakan ba zai sa ya ridda ya bar addini ba, su ma wanda abin bai zo kansu ba zai sa su fasa ba. Azalla sallallahu alaihi wasallam yace wayum shaqu bi amshaqil hadidi, wani za a zo a tsayar da shi a kawo mataji, an gane ko, mataji kum na karfe, a rinka cakawa a jikin mutum ana janyewa ana cakawa ana janyewa sai an tsefe naman an fitar an bar kashi an mai da shi kila haka dan dai ya rinda ya bar addininsa. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yasrifu zalika an dini, haka baya sa su yarda, ana an jarabce su kuma sun ci jarabawa. To mu ma da yawa daga cikin kalubalen da zamu fuskanta wani lokacin ta bangaren makiya ne, kuma manufarsu shine dan mu bar addinin, a tsorata mu daga addinin, mu bar addinin, mu kyamaci addinin, mu ki addinin da kanmu. To idan muka gane wannan, duk jarabawar da za ta zo mana in dai shi annin addini ne, to mu yi hakuri mu daure mu dage. Idan mun yi haka shine mun ci jarabawa. Ubangiji yace hatta yaqulur rasul, har sai da takai annabi duk juriya irin ta annabawa yakan ce wallazina amanu ma'ahu, da wanda suka imani tare da shi sahabbansa kenan, mata nasrullah, wai yaushe ne Allah zai taimake mu ne. Kamar yanzu dan Najeriya ne ya rinka cewa wai yaushe ne za a samu saukin fitintinu a Najeriya ne, wai yaushe ne za a samu kwanciyar hankali, wai yaushe ne za a daina fatara. To an taba yin irin wannan koken a baya a duniya, kuma sai da aka zo aka wuce duk wani rantsi, duk fatarar da kake ganin tana damun mutane, Allah ba zai tashi alkiyama ba sai kowa ya zama mai kuɗi. Allah ya tsare cikin karshen abubuwan da za su faru a duniya wanda daga su Allah zai tashi alkiyama, shine kuɗi za su yawa. Duk yawan almajirai da kake gani kowa bara kowa su kuɗi, sai ta kai ka ɗauko jakar kuɗi ka ba almajiri ya ce wallahi ni ma na gidana sun ishe ni, ka kai wani waje. To duk lokacin da kaga haka ta faru, to Allah yake lalata duniya, saboda su a ka'ida kuɗi din suka yawa al'amari ya lalace. Inda Allah yake wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha, idan muna so mu lalata gari sai mu ingizo masa kuɗi, sai kuɗi su cika. Da yawa da cikin mutane da kake ganin suna bin Allah saboda babu wadata ne, da yawa daga cikin mutane da kaga sun fantare kuɗi ne suka fantarar da su. To idan Allah yana so ya lalata duniya haka zai mace sai ya cika ta da kuɗi, kowa sai ya tafanta ma ba, kowa sai ya tayin abin da ya ga dama. To ana tsaka da haka sai a fusata Allah shi kuma sai ya rusata. To da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin alamomin tashin alkiyama kuɗi za su yawa, za su cika ko ina da ina, kaga kenan za a kare talauci. Dan fatara duk sai ta zo babu. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duniya sai ta aminta, duk fadace-fadacen da ake sai an yi su sun kare, sai an kai zamanin da saboda kwanciyar hankali kura tana kiwon tumaki, kuma ba ta taɓa kowa, kura za ta tsare garken awaki ba ta taɓa ko ɗaya ba kuma daga ciki. To harshen zaman lafiya kenan. To amma dai zaman lafiyan ba mai ɗorewa ba ne, kamar yadda wadatar ba mai ɗorewa ba ce, da alama ce ta duniya ta zo ƙarshe. Irin kiwo ne na ragon sallah, kaga ragon sallah an kaga ana bashi abinci an masa wanka, ai ba gata ba ne, me ake so a yi masa? Yanka shi za a yi. Da haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi wannan. To kaga kenan cikin jarabawar da Allah zai yi wa bayi, har masu haƙuri sai ka kai haƙurinsu ya ƙare, irin annabawa, irin sahabban annabawa. Shi da Allah ce ala ku saurara ku ji, inna nasarallahi qarib, lallai taimakon Allah ku kusa yake. Ma'ana duk waɗannan abubuwan Allah zai ƙarar da su. Malamai suka ce anan Allah ya yi amfani da almu'akkidat, abubuwan da suke ƙarfafa magana har guda huɗu a larabci, karmar ala, harfu tanbihin ne, kuma ana amfani da shi tauhid. Sannan inna harfu tauhidin ne, sannan nasrullahi idafa anan tauhidi take nufi. Sannan kuma yace qarib daidai da inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Talacin
yas'alunaka ma da yunfiqun qul ma أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
الله يكي يسألونك كما سنة تنبيرك ماذا ينفقون لذات الشر عليكم فأنا ماذا ma ana amfani da ita ne ga abu mara hankali a larabci, kamar yadda kuma man ana amfani da ita ne ga abu mai hankali. Kenan kamar a Hausa ka ce wa da kuma me, ka ga wa mai rai mai hankali, amma me mara hankali, an gane ko? Menene wannan da kuma wane ne wannan? Idan aka ce ma ana nufin menene, amma man wane ne? To a nan an yi amfani da ma a madadin man, suna tambayar ka suwa za su ciyar in sun tashi ciyarwa, an gane ko? Amsar ita za ta nuna mana ashe ma a nan a madadin man take, kuma daman ana yin haka a larabci, kamar faɗin Allah ne wa nafsin wa ma sawaha, a madadin wa man sawaha. Allah yana rantsuwa da rai da kuma wanda ya halicci rai, amma sai ya ce wa ma a madadin wa man. Idan ka suna tambayar ka wai wa za su ciyar, Ubangiji ya ce kul ka ce da su ma anfaqtum min khayrin, duk abin da za ku ciyar na dukiya har kuma da za ku fara da shi falil walidaini, iyayenku guda biyu. Kalmar khair anan ana nufin dukiya, al'arshi yana daga cikin sunayen dukiya alkhairu, wa innahu li hubbi khairi la sharika, adan yana da tsananin son kuɗi, yana da tsananin son dukiya. Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khairan, khair bimaana al-mal, ya ku wadanda suka yi imani an wajabta muku idan mutuwa ta rasu ɗayanku in dai ya san zai bar kuɗi, to sai yayi wasiya, al-wasiyatu lilwalidain wal aqrabin har zuwa ƙarshe. Inni ahbabtu hubbal khair an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alay, daka al-khair bimaana al-mal. Duk da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce al-khair dukiya ba a ce da ita khairu a larabci sai ta zama mazajen kuɗi, mazajen kuɗi da muke faɗa da Hausa, ma'ana kuɗi mai yawa, almalul kafir. Idan kuɗi ɗan jigari-jigarin kuɗi ne, to ba a ce da shi khairu. To da haka Ubangiji ya ce idan za ku kashe kuɗi, sawa'an manya-manyan kuɗi ko ƙananan kuɗi, falil walidaini, ku fara da iyayenku guda biyu. Ya tabbata a cikin hadisi wani sahabi ya zo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ayyun nasi ahaqqu bi husni sahabati, wa yafi kamata in zan kashe kuɗi in fara bawa? Sai annabi ya ce ummaka, mahaifiyarka, sannan ya ce wa abaka, sai babanka, wa uktaka, sai ɗan uwarka mace, wa akaka, sai ɗan uwanka namiji, kuma adanaka, adanaka, sannan wanda yafi kusanci da kai. Ma'ana lokacin da za ka yi taimako, to na farko ana so ka fara da dangi makusanta, sannan ko dangi makusantan masu raunin cikinsu, kaga da uwa da uba dukkanin su makusantanka ne, amma wa yafi rauni? Uwa. To ita ake fara kashewa kuɗi. To sai dai malamai suka ce sai dai wani lokaci zai iya yiwuwa ita uwar tana da kuɗi, uban bai da kuɗi, to anan sai a kalli raunin, dama rauni shi ne abin kallo. Duk da anan manzo Allah ya fara da uwa, ai daman saboda majoritin lokaci uwa ita ce ta fi rauni, amma idan uban shi ne talaka, to da shi za a fara kafin a zo uwa. To haka kan wajen ƴan uwa, cikin ku ɗaya, uwar ku ɗaya, uban ku ɗaya, amma wannan namiji wannan mace, to ma ake fara kulawa kafin namijin saboda rauni na ƴa mace. To haka duk wanda zaka taimakawa in dai cikin danginka ne, to ka fara kallon buƙatarsa bayan dangantakarsa. To haka ne kan mutane, duk wanda zaka taimaka to ka fara kallon buƙata kafin wani abu, in dai magana ce ta taimako ba ta kyautatawa ba, domin ita kyauta har wanda ya fi ka kuɗi kana iya bawa, amma shi ka taimako sai wanda yake cikin halin bukata. Ɗaya daga cikin magabata Maimun ibn Mihran ya karanta wannan aya, kuma kala, sannan sai yake hadhihi mawadhi'un nafaqa, wannan ayar tana gaya wa mutane ne yadda za su kashe kuɗinsu in za su yi kyauta ko za su yi sadaka. ma zakara fiha qablan kulura da kyau Allah bai faɗi kida a ciki ba cikin inda zai ce ka kashe kuɗi babu kida amma zaka ga mutane sun kashe kuɗin a irin waɗannan wajajen wala mizmaran babu wajen goge ko garaya wala tasawir al-khashab babu cikin hotuna da ake mammanawa wala kiswatul hitan ko irin makama kan kwatin da ake yi a lullube gida da su yace duk babu waɗannan dakan ubangiji subhanahu wataala yace ma anfaqtum min khairin da abinda zaku ciyar na kudi falil walidaini ku fara da iyaye wal aqrabina da kuma sauran dangi makusanta wal yatama sannan marayu waɗanda su ba makusantan ku ba ma'ana ba ku da alakar jini da su maraicin su kawai kuka kalla to amma in maraya ne kuma dan uwanka ne to yana da haƙƙi biyu da haƙƙin ɗan uwantaka da haƙƙin maraici wal masakin da kuma talakawa wa ibnis sabili da dan tafarki وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ دُوَّنَ أَبْدَ ذَوْكُ عَيْوَةَنَّ الْخَيْرِ دَدُوكِ يَكُوْ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ أَلِيمٌ تُوْكُسَنِي أَلَّا يَنَا سَنِي معنى إن كن يزي ساكا بكو إن أهن يتلاع أسفكي إن كما أهن يصاب أنسني ونما كسني ألا بذيك أليك بذيك كما كد أكوبا كان لي شنو
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
الله يشوف كتب عليكم القتال أو وجب تامكين ياكي ذاك ونن آية تنا دقشين آية عند السيف ومميد أي جهادي kuma sana daga cikin ayoyi na farko ubangiji yake an wajabta muku yin yaki kalmar kutiba tana nufin an wajabta kuma wajabcin tare da rubutawa aina aka rubuta lauhil mahfuz duk abin da Allah ya zartar cewa zai faru to yakan rubuta shi a lauhil mahfuz shi yasa wani lokaci sai ya ba mu labari yace na rubuta ko an rubuta abin nufi ba fashi ba sauyi ba canji domin duk abin da Allah ya rubuta to baya gogewa an gane ko shi yasa Allah subhanahu wataala yake kutiba alaikumul qital daidai da kutiba alaikumus siyam daidai da kutiba alaikumul qisas an gane ko an wajabta muku yin yaki sai Allah yake wa huwa kurhul lakum kuma yaki abu ne mara soyuwa a wajenku ba fa so kalmar kurhul masdari ne a madadin ismul maf'ul kariha yakrahu kurhan ko karhan to amma suka ce a madadin makruhul lakum makruh ala wazni maf'ul shine اسم المفعول yaki ba abin so bane a wajen ku mana Allah ya sani a dabi'ar dan adam baya san yaki kuma me yasa Allah ya wajabta yaki saboda akwai wasu maslahohin da ba sa tabbatuwa sai da yaki yaki ba san sa ake ba amma fa ya zama dole sai ya faru a duniya ko kana so ko ba ka so ko da sunan addini ko ba da sunan addini ba bal ma yakin da yake faruwa a duniya cikin kaso 99 ba da sunan addini ake yin sa ba ko dai da sunan kwatar albarkatun kasa ko satar su ko da sunan tsare internet manufofi ko tsare iyakokin kasa ko dai duk wasu abubuwa makamantan haka kai wani yakin ma na kasuwanci ne haka kawai za a kunna shi dan ai kasuwa manya-manyan kasashen da suke ji da kere-kere sun kera makamai to ta yaya za a yi ciniki sai an yaki haka dole su je su kunna wutar yaki su dan su fiyar da makamai tun suna bayarwa kyauta to sannan kuma za a dawo ana siya kamar cututtuka ne ba yadda za a mutane su zauna lafiya kaddara Allah tana kawo cuta sannan in kasuwa suna kawo cuta saboda sun kera magunguna in ba a rashin lafiya za a yi siyar haka dole wani lokaci su shiga laboratory su creating wani virus su zo su fesa shi a duniya tun suna baka maganin kyauta in maganin ya saba a jikinka kuma za ka zo kana siya wannan kaddara ce ta Allah duniya haka za ta ci gaba da kasancewa to shine Allah madaukakin sarki zai gaya mana na daga cikin hikimomin da ya kaddara mana yaki domin a wani lokaci kuma yakin shi yake samar da zaman lafiya a wani lokaci yaki shi yake samar da zaman lafiya domin duk lokacin da wasu kasashe suka san kasawanci ba ta da shiri kuma za su bar ta zauna lafiya ba za a zo a takale ta da fada dan a kwaci albarkatun kasarta dan a cimma waɗansu bukatu a kanta to amma idan kowace ƙasa ta tanadi makaman tsare kanta to sai kaga kowace tana shayin ƴa uwarta sai a zauna lafiya shi yasa rigingimin yau da suke faruwa akan maganar nuclear
abu ne da kowa yana kare manufar kansa, da wanda ake cewa kaski, da wanda suke cewa sai sun yi, da wanda suke cewa su suna da shi, kowa yana kallon gobansa ne. In ba ka da shi ba za ka zauna lafiya ba, amma idan an san kana da shi to ba za a takale ka ba. To kaga shi kenan, a wani lokaci ma yaƙi yana zamowa saladin ne zaman lafiya. To shine Allah yake gaya wa sahabbai, mun wajabta muku yin yaƙi, amma mun san ba ku son sa, amma in ba da yaƙin nan ba kafirai ba za su muku zauna lafiya ba. Ku kalli yadda suka koro ku daga Makka, kuka bar musu garin kuka dawo Madina, a wulaƙanta suka ci mutuncin ku, sun raba ku da ƴaƴanku, sun raba ku da dukiyoyinku, sun raba ku da mahaifarku. To idan kuka ci gaba da zira musu ido haka nan ma za su zo, ba za su muku zauna ba. To shi yasa muka yi muku izini ku kare kanku, domin in sun san za ku kare kanku to kuma za su zauna a inda suke, ba za su ƙetaro iyakarku ba. Sai Allah yake wa asa an takrahu shay'an, yaso da dama za ku ƙi abu, wa huwa khairul lakum, amma alheri ne a tattare da ku dan ba ku sani ba ne. Wa asa an tuhibbu shay'an, kamar yadda so da dama za ku so abu, wa huwa sharrul lakum, amma sharri ne a gare ku ba ku sani ba ne. Wallahu ya'lamu, Allah shi ne masani, wa antum la ta'lamuna, ku ba ku da sani. Ma'ana sanin abin da zai kai ya kawo, wannan Allah kadai ya sani. Shi yasa wani lokaci Allah yakan shar'anta maka abu ba dan yau ba, sai dan gobe. Amma kai da yake dan adam ne, baka da hangen gobe, baka san me zai faru gobe ba. Wani lokaci sai abin ya zo ya faru, sai kaga kai ai ku da ban yi kaza ba, kenan da kaza ya faru, saboda gajeren hangen nesa irin na kaza. Shi yasa malamai suka ce wannan ayar ta fuskar ma'ana ta yi kama da fadin Allah madaukakin sarki, wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira, da kuma fadin Allah la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. Duk abin da kaga ya faru a duniya kar ka dauka sharri ne. Wani abin ko da ka gan shi a zahiri sharri ne, amma a karkashin sa akwai alkhairai da yawa. To me alkhairin yaki? Suka ce daga cikin alkhairan sa zai sa ayi shayinka, in kai ma an san a shirye kake. Na daga ciki zai sa addinin musulunci ya daukaka, domin matukar musulmi suna da karfin kare kansu, za a yi shayin taba su, to addinin su kuma zai zauna lafiya. To sannan yana daga ciki, a wani lokaci in an yi yaki za a samu ganima, ita kanta ganima alheri ce. Yana daga ciki za a yi shahada, idan an yi shahada za a je a shiga aljanna, wannan kuma shine mafi girman alkhairi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, duk wanda ya mutu wa shahada to duk wani firgici na ranar alkiyama an dauke masa. Ba za a yi wa wanda ya mutu wa shahada tambayar kabari ba, duk wani firgici da za a yi a filin tashin alkiyama a shi ba ne. To kaga wannan ma ai alkhairi ne. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Imam Az-Zuhri yace al jihadu wajibun ala kulli ahadin, wannan ayat ta wajabta jihadi akan kowa da kowa, gaza au qa'ada, ko ka taba yi ko baka taba yi ba, amma dai aya ta ce yin wajibi ne. Fal qa'idu alayhi idha stu'ina ayyina, mazaunin gida shari'ar musulunci ta wajabta in dai an nemi ya fito a dai jihadi to dole ya fito. Waye zai nemi ya fito? Din shugaba na musulmi, ba wai waccan kungiya ta kira waccan kungiya ta kira ba, a'a. Yaƙin musulunci yana da ka'idoji, yana da dokoki. Wa idha stughitha ayyuhi ayyuhisa, kuma in dai an nemi taimakonka dole ne ka kai dauki, dole ne ka taimaka. Wa idha stunfira an yanfira, in an nemi ka taso dole ka taso. Wa in lam yuhtaj ilayhi qada, idan ku ba wanda ya nemi wannan daga gare ka to kai zaman ka. Idan musulmi ba su da shugabanci, shugabancin da zai jagorance su zuwa ga jihadi, to bai zama wajibi akan kowa a cikin su ya jihadi ba. Amma duk ranar da aka samu shugabanci na musulunci, kuma shugaban musulmi ya ce ku fito a je jihadi, to dole ne dukkanin musulmi lafiyayye ya amsa wannan kira. Ibn Kathir ya ce hadisi ya tabbata in sahih al-Bukhari, manzo Allah ya ce man mata wa lam yaghdu wa lam yuhaddith nafsahu bihi mata mitatan jahiliya, duk musulmin da ya mutu bai taba yin yakin musulunci ba, kuma bai taba zama da shirin ko ta kwana ba, cewa in Allah ya kaddara min na rayu lokacin da musulunci yake da karfin da za a iya jihadi din na musulunci, in Allah ya kai ni zan yi, bai kwana da wannan shirin ba. To in ya mutu yayi mutuwa ta lokacin jahiliya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ranar da aka yi fito Makka, yace la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyya wa idha tuntirtum fanfiru, daga yau bayan an yi fatuwa Makka mutum ba zai sake barin Makka ya koma Madina a kira shi da sunan muhajiri ba, yayi hijira, a'a, domin Makka ita ma ta zama garin musulunci kamar Madina. Sai manzo Allah yace walakin sai dai fa jihadun maniyya, jihadi yana nan da kuma kyakkyawar niyya ta ayyukan alkhairi, duk wanda yayi Allah zai bashi ladan sa. Da haka annabi yace wa idza tuntirtum, idan aka nemi ku fito, fanfiru, to lalle ku zabura ku fito din.
shine ma auta ayar Allah yake malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi taqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah amma mata'ul hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil Allah yana mana gaskiya ba mu kumbunta yana mana kariya ba mu isan nisanta ta sai Allah yake mu gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh